This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an ra'ayin jama'a ya fara bayyana a fili cewa yan kasar sun jefa kuri'an amincewa da sakewa dokar kasan kwaskwarima wanda hakan zai bawa shugaba Paul Kagame damar sake direwa kan karagar mulki har wasu lokuta tsayawa takara har wasu lokuta uku. Kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya Juma'a yana neman sakewa kundin mulkin kasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban kasar daga shekaru 7 zuwa shekaru 5. To amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba, wato Paul Kagame. Zai samu damar tsayawa zagaye na uku na tsawon shekaru 7, kana na wasu shekaru na tsawon shekaru 5-5 bayan wannan. Jama'an sun ce kashi 98.1 daga cikin yankuna 21 ne yankuna 30, wanda wannan yana nufin kashi 70 na adadin mutanen da suka rijistan jefa kuri'a su ne suka amince da wannan tsarin cewa a cire Kagame cikin sa. Rahotanni sun bayyana cewa magoya bayan shugaban sun cika birnin Kigali da murna salin da aka bayyana wannan sakamakon. Ga bisa doka dai, shugaba Paul Kagame ya kamata a ce ya sauka daga kan karagar mulki a ƙarshen wa'adin mulkin nasa na ta shekara 2017, muddin dai wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a ya kai ga nasara kenan. Idan ya ci gaba da cin zabe, zai ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har zuwa shekarar 2034. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cata hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar Siriya. A wani taron ministocin ƙasashen waje da suka kwashe tsawon ranar jiya Juma'a suna yi a birnin New York na ƙungiyar ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya sun amince da matsayar da taron ya cimmawa. Kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar waje na Amurka John Kerry yake cewa, wannan matsaya da taron ya cimma wata hanyar wata alama ce ta nuna cewa daga yanzu fa duk wani mai ruwa da tsaki a ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya da kuma da sanin cewa za a daina kashe mutane a ƙasar ta Siriya, wannan hakan ya kawo jiki. Matsayar da taron dai ya cimma sun hada da goyon bayan shimfiɗa mulkin demokradiya a ƙasar ta Siriya wanda ƙasar ta fara tun can farko, kuma take da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka kuma ta amince da samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin watanni 6, kana a samar da zaɓe a cikin watanni 18, sai kuma batun dakatar da buɗewa juna wuta tare da ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da masu faɗa da ita, sai dai batu na ƙarshe mai kuma muhimmanci ko mai sarƙaƙiya da ba taɓo ba shi ne makoman shugaba Bashar al-Assad, wanda ya zama babban takaddama tsakanin ƙasar Rasha da sauran ƙasashen Turai. An kashe Falistinawa uku bayan wata arangama da suka yi da sojojin Isra'ila a zirin Gaza. Wannan dai shi ne irinsa a cikin watanni uku wanda kusan kullum ana samun kwatankwacinsa. Sojojin na Isra'ila dai sun kashe waɗannan mutane ne ta harbe su na farko, wanda direba ne ba Falistini ne da ya kokarin auka musu da motarsa a garin Silwat da ke kusa da birnin Ramallah da ke yammacin kogin Jordan. Shi ko Falastini na biyu sun halbe shi ne a bakin iyakar da ke Gaza lokacin da ya kokarin tsallaka bakin iyakar Isra'ilan. Kana mutum na uku sun kashe shi ne jiya Juma'a a wajen zanga-zangan sati-sati da Falastinawa suka saba yi tare da addu'o'i a bakin iyaka da Gaza na nuna ƙiyayya na mamaye su da aka yi. tun dai daga ranar 19 ga watan Satumba ne aka kashe Isra'ilawa su 19 da wani dalibi ba amurke ta hanyar daba musu wuka wasu kuma aka harbe su tare da banke su da mota sun wannan ya sa yanzu haka dai Isra'ila ta dawo da tabi'an nan na rusa jiragen Palestinawa da suke zargi da kai musu hari sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na sassan duniya daban-daban sun yi Allah wadare da wannan al'amari labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Shugaban kasar Cuba Raul Castro ya buƙaci gwamnatin Amurka da ta daina bayanai a kafofin gidajen radio da talabijin wanda Cuban take gani illa ne a gare ta musamman lokacin da kasar ta Cuba ke kokarin ganin an ci gaba da inganta hulɗan da ke tsakanin kasashen biyu Shugaba Raul ya yi wannan furucin ne sa'ilin da yawa 'yan kasar jawabi ta gidan talabijin ya ce muddin ana so a ci gaba da kyakkyawan dangantaka tsakanin su da Amurka to ya dace ta aje tsofin manufofinta game da kasar ta Cuba ya ce har kwanan gobe gwamnatin kasar Amurka tana watsa shirye-shirye zuwa Cuba ta radio Marti da talabijin Marti duko da cewa waɗannan kafofin yaɗa labarai suna ƙarƙashin hukumar kula da wannan gidan radio ne na murya Amurka haka kuma Castro ya soki lamirin hukumar shige da fice na Amurkan cewa har yanzu ana barin 'yan kasar na Cuba suna zama cikin kasar Amurka da zaran sun isa bakin iyakar Amurka ya ce kamata yi a bi doka da oda kafin a bari duk wani dan kasar Cuba da yi yunkurin shiga Amurka tare da mutunta dokokin kasa da kasa na Cuba da ke da nasaba da fito da ke nasaba da fita ko kuma zuwa wata kasa Kungiyar dan takarar shugaban kasa Amurka a karkashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ya maka kwamitin kula da harkokin kamfe na jam'iyyar kotu jiya Juma'a daukan wannan mataki ko ya biyo bayan kulle rumbun tattara bayanai ne na masu jefa kura'a
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi
duniya gidan kashi abu kowa ya kashe taro eh barna duniya ila kashe ahu kowa ya kashe taro ai barna duniya mu bi ta asannu shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ai barna ba wani ya kashe sisi ma duniya mu bi ta asannu to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta asannu
to ma da layo me muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna dauke muku da rahotanni guda hudu rahoto na farko da na biyu za su yi magana ne akan rigakafi rahoto na uku zai yi mana magana ne akan yanayin da ake ciki game da harkokin kiwon lafiya a fadin jihar Jigawa a rahoto na hudu kuwa Zai yi magana ne akan cutar sida mai karya garkuwar jiki wato HIV. Baya ga waɗannan a cikin shirin in kunne ya ji muna tare da Malam Harisu Safiyanu, shugaban ƙungiyar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV ta babban asibitin Dutse a inda zai ba masu ɗauke da cutar shawarwari. Sai a kasance tare da mu.
Amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta. Kutuna ba cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azurta. Talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa ya yi gode Allah bayan alheri shine talakan cikin ma'azurta.
Gwamnatin jihar Kano na fatan rigakafin cutar shan inna da aka gudanar a wannan watan na Disamba zai dara wanda aka gudanar a watan Oktoba da ya gabata. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto daga Kano.
Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Kabir Getsa ne ya bayyana haka yayin da yake duba yadda ayyukan gudanar da rigakafin ke tafiya a jihar Kano. Ya ce a watan da ya gabata na Oktoba an samu gagarumin nasara inda ya fatan a wannan karan za a dora akan waccan nasarar da aka ci a watan Oktoba.
Kuma ganin yanda muke ganin sakamakon wannan zagaye da muke na Disamba shi ma muna da kyakkyawan zato cewa aikin zai yi kyau kamar yanda wancan ya yi kyau ko kuma ma ya fi wancan. Saboda haka gaskiya na yaba da yanda ma'aikatanmu suke yin aiki da kuma yanda aka shirya aikin ma tun farko. Fatana shine cewa za mu ci gaba da zagi damtse domin mu tabbatar cewa wata 19 da suka rage mana ba mu ƙara samun bullar wannan cuta ta shan inna ba domin a cire ƙasarmu daga jerin sunayen ƙasashe masu ɗauke da wannan ƙwayar cuta insha Allah.
Ya batun tirjiya yake a game da wannan aiki a wannan lokaci?
To gaskiya matsalar turjiya kusan yanzu zan iya cewa mun huce nan domin aka duba alƙalaman da muke samu a wannan aiki zamu ga cewa ba ma samun turjiya kamar yadda muke samu a baya. Wannan kuma ya faru ne sakamakon haɗin kai da goyon baya da muke samu daga al'ummar jihar Kano. Kuma a wannan gaba ne nake ƙara kira akan su da su da jajircewa su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai domin koran wannan cuta gaba ɗaya daga wannan ƙasa tamu. Aikin nan ya zo ƙarshe nan da wata 19 in Allah ya da muna fatan cewa za mu gama wannan aikin kwata-kwata na yaki da cutar shan inna sannan kuma mu dauki sauran cututtuka wanda suke addaba yaranmu a wannan jiha ta mu.
Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Kabir Getsa kenan. A bangare daya na tambayi shugaban masu dauke da larurar cutar shan inna na jihar Kano Alhaji Aminu Ahmad Tudunwada shin kowane dabaru suka yi amfani da shi a lokacin da mutane ke bujirewa karɓar rigakafin cutar shan inna wajen shawo kansu?
Lokacin da aka fara harkarta a Najeriya duk wani wanda yake kokarin ya sanya za a goge wannan larurar polio a Najeriya sai da ta gagare shi.
A wani matsayi ku aka jawo ku cikin wannan harka?
An jawo mu ne a matsayin mu nuna kanmu zahiri ba baɗini ba. Menene zahiri ba baɗini ba? Mu ne wanda wannan nakasar ta kama ƙarara. Kuma shi Bahaushe ko ɗan Arewa ko ɗan Najeriya baya yadda da abin da za a gaya masa cewa guji kaza saboda kaza. Amma idan ya ga zahiri zai yadda da ita dalili.
Wani dabaru kuka amfani da shi a wannan lokaci?
Dabarun da muka yi amfani da shi a wannan lokaci shine na mu fito ƙarara mu zo kofar gidanka mu tsaya komai girmanka komai kankantarka komai kudinka komai talaucinka mu ce kana son ɗanka ya zama kamar mu? In ɗanka ya zama kamar mu fa ba zai zama soja ba, ba zai zama ɗan sanda ba, ba zai zama mai wasan ƙwallon ƙafa ba, zai zama mai noma ba, zai rasa rayuwarsa kashi 85. To wannan abin ta sa jama'a suka ce to abin da ake nufi da polio kenan, muka ce musu eh ba aljani ba ne, cuta ce wacce a ƙazanta ake ɗibanta. To wannan layin da muka biyo har yau kuma shi muke bi na muje har gidanka idan ka yi tirjiya, wanda muna ƙarewa Allah godiya da yau watanmu 17 a Najeriya ba a samu mai wannan nakasar ba.
Shugaban kungiyar masu ɗauke da larurar cutar shan inna Alhaji Aminu Ahmad Tudunwada kenan. Ana sa ran a wannan watan dai a jihar Kano za a kai ga yara sama da kashi 95 da aka kiyasta za a gudanarwa da wannan rigakafi a wannan watan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Kaduna an samu gagarumin ci gaba ne wajen karuwar yara a wajen allurar rigakafin yau da kullum, inji Malam Mudassir Lawal jami'i mai kula da rigakafi a asibitin kula da lafiya matakin farko dake bomawa karamar hukumar Sabon Gari a jihar Kaduna.
To gaskiya mu dai a bangaren wannan cibiya muna ci gaba sosai a bangaren iyalai masu kawo ƴaƴan su asibiti. Daga claim masu zuwa dubar lafiya sai kuma masu kawo ƴaƴan su rigakafi. Muna da su gaskiya bakin gurgudo suna zuwa kuma suna ba mu haɗin kai duk akan abin da muka kawo musu shawara da saida da shi gaskiya suna amincewa hannu bibi. A shekarun baya zaka zo asibiti kana neman wanda zaka yi ma rigakafi abin ya gagara sai dai mu zo da maganin mu koma da shi kuma maganin mu abin da yake a cikin sanyi zaka zo da shi sai dai kuma shi ya dau zahi a ga kina riga ya isa amma a yanzu zaka zo da shi ba zai ma ishe ka aiki ba a adadin duk watan duniya idan nayi to sai na koma karo magani ya nan Canada da haka wannan zance na samu ci gaba sosai ta bangaren samun masu zuwa rigakafi fiye da da akwai bambanci gaskiya ba ma kadan ba kalubalen da nake samu ga wanda suke kawo ƴaƴan rigakafi shine akwai rigakafin da muke mayara tabbas yana sa yaran nan zazzabi gaskiya rigakafi yana sa yaran zazzabi da dama sai dai in yaro aka mai harko ne zai zazzabi na biyu ba zai zazzabi ba na uku ma ba zai ba har a gama mishi amma dai a farko gaskiya dole sai yaro zazzabi to wannan iyaye kasa wasu suke dawowa idan sun zo na biyu su dawo na uku ba in sun zo na uku ba su kadawa na hudu ba to wannan abin shine kalubalen da muke fama da shi kuma muke neman taimako akan a ce mu samu isasshen maganin murka ba iyayen yaran da suke zuwa rigakafi idan muka yi yaro allurar rigakafi ya samu ya zazzabi to mu mun fi jin dadi allurar ta kama shi kenan sannan kuma garkuwar jikin da muke san yaro ci gaba da dore da ita to mun samu daga wannan bangaren to da wannan ne nake karaba su mata hakuri da su ci gaba juriya zuwa wajen rigakafin nan saboda na tabbatar da ina haifar da matsala a gare su kan sa su ki dawowa wata da taga kafar danta ya san da dai za ta ci ba ta dawo rigakafi ba ta gama kenan to mu wannan ba matsala bane ki dawo ki ga mana matsalar mu zamu neman mafitarta akwai da neman allurar rigakafi ba mata nisa ba ta kare kwana da gudu tace yaron ta na kankamewa to wanda an mai rigakafin ne a lokacin kuma yana cikin zazzabi idan har yaron ki na fama zazzabi mai zafi to ba a san kalmai rigakafi ana so a kawo shi lafiya lau idan aka mai rigakafin in yi zazzabin ne a lokacin da aka mai rigakafin to wannan ba na matsala bane na wannan allurar da aka yi mishi ne to da wannan nake ba mata hakuri da su daure in sun ga wannan matsalai kada su dauke ta wata babban matsala abin ne wanda zai nemo ma yaranta garkuwar jikin sa dan hakan an yi wannan an samu zazzabin ba matsala bane
duk da irin makudan kudade da ake kashewa a harkar lafiya a matakai daban-daban mafi akasari al'amarin yakan kasance jiya yau to koyaya al'amarin yake a jihar Jigawa musamman bangaren mace-macen mata yayin goyen ciki da haihuwa wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto
Dr. Abba Zakari shine kwamishinan ma'aikatar lafiya mai ci yayi karin bayani
to idan kika duba abinda muka tarar a yanzu nan da ake miki magana har yanzu a jihar Jigawa kusan mata ke da 1000 ne suke mutuwa cikin 100 ta wajen haihuwa to idan kika duba kuma a ƙasa gaba daya jimilla ta nuna bai fi 545 ba amma a Jigawa muna da mata da suke mutuwa ke da 1000
kenan ku jihar Jigawa kun fi samun kaso mafi yawa na matan da suke mutuwa
gaskiya ne to kinga ta nan ba a samu ci gaba ba haka kuma harkoki da suka shafi mace-macen kananan yara da dai sauransu idan kika duba ita harkar lafiya akwai abubuwa guda 6 wanda dole su ne jigoginta to idan ba abubuwan nan guda 6 ba kowanne an dauka an aiwatar da shi yanda ya kamata za ki ga cewa harkar lafiya ba za ta kama abu na farko shine cewa a tabbatar da cewa akwai tsari a jiha da kuma tsarin ayyuka wato plan bayan haka kuma a tabbatar da cewa kowanne mataki na harkar lafiya alal misali ma'aikatar lafiya gunduma asibitoci da dai sauransu an sa ƙwararru su ne shugabanni wanda za su iya tafiyar da ayyukan yanda ya kamata abu na biyu kuma shine cewa ma'aikata to abinda muka tarar gaskiya da muka zo bai bada sha'awa saboda gaba ɗaya likitocin da suke Jigawa ba su kai 400 ba wayansu asibitocin ma zaki ga bai fi likita ɗaya ko biyu ba in kika duba da yawan mutanen da su Jigawa wajen miliyan kusan 5 to zaki ga cewa lalle kan muna kan baya game da wannan haka
Dr. Abba Zakari kenan kwamishina na ma'aikatan lafiya a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Niger kuwa masu fama da cutar karya garkuwar jiki wato sida ne suka koka game da yanda ake kyamar daukar su aikin gwamnati. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke rahoto daga Minan jihar Naija.
Duk da yake dai an samu ci gaba sosai a fannin fadakarwa da kuma raguwar masu mutuwa a sakamakon cutar ta sida, amma a dai gefen babu wani ci gaban da aka samu akan wariyar da ake nuna masu idan suka ji neman aikin gwamnati. Madam Angela Laki ita ce sakatariyar labarai na kungiyar mata masu wannan cuta a jihar Naija.
Wallahi har yanzu ba samu sauki shi ba. Ga yan wana da yawa wanda suna nan suna kai neman aikin ma ba kanta.
To me ake ce muku ne?
Ba ce mana komai, sai da dinga ce da za a duba, za a duba, za a duba. In an samu guri za a samu. Bai har yanzu ba komai.
To amma da na san kun yi korafi a gwamnati, ba wani abu da suka muku bayani har yanzu?
Ba abin da aka mana bayani.
To amma na shige fan Mr. Pele Michael wanda sakataren kungiyar masu fama da sidar ne a jihar Niger. Yayi hamdala ni akan ci gaban da aka samu ta fannin fadakarwa.
Dan fadakarwa da kuma a wadan kauda wannan cutan. Domin yanzu ba soron cutan ba kaman inda yake a da ba. Da yau aka ce mutum ya kamu da wannan cutar ya doka nashi ya kare, amma yau da magungunan da ake da su a kasa yanzu bai zamanto a haka ba.
Dr. Induwa Janaidu ƙwararren likita ne kuma tsohon daraktan sashen masu fama da cutar ta HIV ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya bada tabbacin cewa an samu raguwar yaduwar cutar ta HIV kawowa yanzu.
A gaskiya yana raguwa. In ka lura da lokacin da ciwon sida ya fito, mutane da yawa ba su san abubuwa da yawa kanta ba, ba su san yadda za su kare kansu ba, ko kuma mutum ya samu bai san wani asibiti zai je ba. Sannan ga yawan mutane ya zama na saboda stigmatization, mutane kunya suke ji su ji an ce suna da shi, amma saboda maganar da aka ta faɗakar da mutane, aka ta karantar da su, mutane suka san shi, sai ya zama na cewa waɗannan tsoron babu. Mutum bai da shi zai je asibiti, sannan kuma ya san yadda zai kare kanshi.
Da yake tsokaci akan korafin rashin daukar masu fama da cutar ta sida aiki kuwa, Dr. Janaidu ga abin da yake cewa
shine lokacin da muke cewa a cire stigmatization, ya zama na cewa yanda za a dauki wanda bai da shi haka za a dauki wanda yake da shi. So abinda muke so shine su yi kokari su sa himma yanda suna da quality da zai sa dauke su aiki. Dan yanda muke cewa shine su yi competing da wanda yake da lafiya, shine mafita. Amma ba wasu ce ba a basu consideration over wanda ba su da shi na farko kenan. Sannan na biyu kuma hukuma tana iyakan kokarinta, amma mu abinda muke kira ga hukuma shine ta kara kokari, especially ta wurin tabbatar da cewa magani an same shi isassu na ciwon sida asibiti. Dan ka lura har yanzu ga tallafi, har yanzu ga yawanci mutanen tallafi ake samu.
Dr. Inuwa Janaidu, tsohon daraktan sashen masu fama da cutar sida a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuwa sai tattaunawar mu a cikin shirin In kunne ya ji. A inda a yau Halimatu Abdullahi ta tattauna ne da shugaban kungiyar masu dauki da cutar sida na asibitin Dutsen jihar Jigawa.
Malam Harisu, waɗanne irin shawarwari zaka bayar ga masu dauke da kwayar wannan cuta?
Shawarwari da zan bayar ga masu tsoron wannan kwayar cuta shine su rinka sauraron mu da muke dauke da kwayar cuta. Bayanan da muke yi musu a kafafun watsa labarai suke ji da kuma ganin mu da ya kamata da suke yi shine babban makasudin da ya kamata su masu daina tsoranta. Ni ina dauke da wannan kwayar cutar tsawon shekara 9.
A yanzu haka.
Kuma magana ta gaskiya, ni zancen HIV ma ya riga ya wuce a gare ni.
Ba ma ka da ita kai.
A'a, ina da ita to amma ba ta damuna. Tunaninta ma ya wuce a gare ni. Saboda dalili dukkan abin da wanda bahi da dauke da kwayar cutar HIV yake yi ba abin da ba na yi. Na farko dai ina rikon iyali na lafiya, kuma ina zaune cikin koshin lafiya. Ni lafiyar ma da nake da ita a yanzu bayan na fara shan magani, ina dan shekara 30 ma a baya ban da ita. Matukar kana shan magani zaka samu lafiyar da a baya ma baka da ita. Kuma bayan kamar yadda yake faɗa miki, ina da iyali, ni na haifi ƴaƴa guda 5 bayan an same ni da wannan larura. Kuma ƴaƴan nan guda 5 suna nan cikin koshin lafiya, kuma dukkan likitoci sun gama gwaje-gwajen da ya kamata su yi a kansu, sun gwada sun ga babu. Don haka muna cikin walwala. Ina kira ga mutane, dukkan mutumin da yake raye ya kamata a ce yana da certificate na gwajin HIV.
A yanzu haka.
Kowa ya kamata ije yi gwaji na HIV, tabbatar ina da certificate. a karkashin jakarsa na cewa an yi gwajin HIV. Wanda aka sami da larurar, duk ina ka je yanzu center da ake yin gwajin HIV akwai irin mu a wurin a zaune wannan ana samun ka. Mu ne zamu fara yi ma shawarwari kafin ma'aikatan asibiti. Su dai za su tabbatar mana cewa sun yi ma gwaji sun tabbatar cewa kana da ita. Mu ko mu ne zamu baka shawarwarin da zakai koyi da mu idan na yau aka same ka da wannan cutar. Na zo na ce ma yau shekara ta 9 ina da wannan larurar. Ana baka kamar kashi 50 daga cikin 100 na maganin ta ma.
Na kwarin gwiwa.
Yau wani kwarin gwiwa tunda zaka gani garau cikin walwala da annashuwa da jin dadi. Wannan mutane a hakan ma wasu har kin yadda suke da cewa mu muna dauke da cutar.
Har kawo i wannan lokacin da muke magana mutane sun san cewa da wannan kwayar cutar amma sai kaga mutun ya je asibiti an gwada shi shikenan kawai idan ya ga yana tafiya da kafafun shi sai ya shiga sabgarsa ba zai koma asibitin ya laluba ba balle kuma batuna shan magani irin waɗannan mutanen zaka ga wasu lokutan har aure ma suke zuwa su yi wani ƙarin haske zaka yi ga irin waɗannan mutanen
wannan lokacin yanzu kusan mun yi wa Allah godiya kai ya waye sosai an fahimci wasu abubuwa waɗannan abubuwan da kika faɗa ya dan faru a shekarun baya da suka dan wuce yanzu waɗannan abubuwan sun ragu sosai cewar idan an samu mutum da wannan larurar mu da muka yi council din mun san hikimomin da zamu jawo hankalin mutum in ya tafi isake dawowa kuma idan mutum ya tafi bai dawo din ba mu kuma aikin mu a kungiyanci dama muka karbi cikakken address dinka in ka tafi muka baka sati 1 2 3 muka ga baka dawo ba zamu bi ka zuwa har garin da kake mu je mu sake baka shawarwarin dawowa asibitin ita tafi ma alkhairi ka zo ka ci gaba shan magani dan a samu kyakkyawan walwala kuma batu na aure kamar yadda ke faɗa idan ba a zo ba gaskiya kan yi aure a baya ne wannan yawanci yanzu mun samu dama mu ɗan kungiya muna sa ido duk mutumin da aka ce an zo an gwada yau mace ce misali aka baka gwada ta tana da wannan larurar in ta tafi ba ta dawo ba ma muna da sa ido akan ta mu ga cewar mun sa ido akan ta ba tare da ta je ta auri wani mai lafiya dan yaɗa wannan a cutar ba muna sa ido dan akwai aure raki da yawa wanda sai an je wajen daurin auren mu je mu dakatar da daurin auren mu ce a je a yi gwaji saboda mu muka san meye yake ciki a cikin sirri kuma ba tare da an tona asirin wannan abu ba sai kuma batun yin auren da yake fada miki masu dauke da wannan kwallar cutar yanzu suna yin aure fa ni kai na kungiya ta na yiwa mace aure guda 61 masu dauke da wannan larurar kwarai kuwa ba kuma wata tsangwama kuma auren namu da muke yi ina tabbatar miki wallahi waɗanda ba su dauke da wannan larurar da za su yi amfani da irin damar da muke yi mu yi aure su ma mutane su ci gaba suna yin irin wannan auren da ma an samu kwanciyar hankali akan zamantakewar aure
a gaida Halimatu Abdullahi masu iya magana dai na cewa in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau
اللهم ادعوني اتدين اللهم ادعوني اسمين اللهم ادعوني اقسين اللهم ادعوني اتكو اللهم ادعوني اداتن اللهم ادعوني ايزو اللهم ادعوني اغوبي تبعمو دشادم مشرمتا تبعمو دحانم مغلمتي تركو انجلن شام مغلمتي sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku aiwa ne ya ce ma baka da kirki sau munda idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abun hakun kenan yawa na shine ka bata ka
a gai da malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kura'an jin ra'ayin jama'a da ya fara bayyana fili ya nuna cewa ƴan kasar sun jefa kura'an amincewa da sake dokar kasar na kwaskwarima wanda zai baiwa shugaba Paul Kagame damar sake tsara takara har sau uku. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar Siriya. A wani taron ministoci ƙasashen waje da suka kwashe tsawon ranar Juma'a suna yi a birnin New York na ƙungiyar ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.